الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إنا ماتا دا سكزو ونن وبنتارو بيتان إلمي أونن قساتن إجار أونن قرينة تاوا دا وندسكي قسن إجار دا وندسكزو دا قساشم وجه duka ina muku gaisuwa da fatan alkhairi kuma ina roƙon Allah ya sa mana albarka a cikin wannan zama namu da matsaloli da zamu tattauna da suke da alaka da rayuwar mata. Maudu'in da zamu tattauna akai kamar yadda mai gabatarwa gabatar shine wani yanayi wani hali mace musulma ta gwarai ya kamata ta kasance yayin da ta fada cikin jarrabawa ko ibtilai. Manufar wannan muhadara shine sau da yawa ku iyaye mata kuna da rauni dan abu kadan yakan tayar muku da hankali, dan abu kadan yakan iya canja muku tunani. Abinda bai kai ya kawo ba yakan sa mace wani lokacin ta ma bar aqidarta. Za a yi muku uzuri dole saboda Annabi Rahama yana faɗa cewa mata na qisatu aqlin wa din, akwai tawayar hankali akwai tawayar addini. Dan haka yana da kyau a fuskantar da ya mace a nuna mata hanyar da ya dace ta bi lokacin da ta fada cikin jarrabawa ta fada cikin musiba. Daman dai rayuwa ba za ta taba yiwuwa ba sai an fada cikin jarrabawa. Haka Allah ya ga dama, haka Allah ya kaddara, dole ne a fada cikin ibtilai, a fada cikin wato jarrabawa. Zan bude da fadin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratu Ali Imran ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina ashraku adan kathira. Allah ce wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. Lallai Allah ya ce zai jarrabe ku, duk wani mutum Allah zai iya jarraba sa a cikin dukiya, Allah zai jarrabe ku a rayukan ku, za ku fada jarrabawa, za ku fada ibtilai a dukiyar ku da ainihin rayukanku, kuma za ku ji abubuwa na cutarwa daga waɗanda aka ba wa littafi kafin ku da kuma waɗanda suke mushrikai ne. Amma in kun yi haƙuri kuma kuka ji tsoron Allah, kuka kiyaye dokokin Allah, to wannan yana cikin abubuwa waɗanda suke manya wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai yi sakayya wa mutum yayin da ya haƙuri din ya ji tsoron Allah ko ya kiyaye dokar Allah. Mumini na ƙwarai da mumina ta ƙwarai mai tawakkali ga Allah, mai dogaro gare shi, yana amfani da duk yanayin da ya kasance a rayuwarsa yanayi daban-daban, wani lokacin a ji dadi, wani lokacin a sha wahala, wani lokacin rai ya baci, wani lokacin ai farin ciki, wani lokacin zafi, wani lokacin sanyi, wani lokacin ai zaman lafiya, ai soyayya da mai gida, wani lokacin kuma a ji a duniya ma kamar ba a da maki irin wannan mai gidan. Idan wacce take neman aure ne ko za a yi aurenta, wani lokacin a yi ta fara'a, a yi ta jin daɗi da manemi, wani lokacin kuma a kasa gane kansa ya yi ta ba da matsala, ya yi ta ba da ainihin wato damuwa. Haka rayuwa take. To amma shi mumini yaghtanimul furas fi sarra wadh-dharra, duk lokacin da ya samu dama, a lokacin bakin ciki ko farin ciki, yana amfani da damar da ya samu, yayi amfani da wannan ainihin wato yanayi ya ga meya zai iya cin moriyar wannan yanayi. Shi yasa Suhaib yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani dangane da lamarin mu'mini, yace ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair, abun mamaki ga al'amari na mu'mini, dukkan lamarin mu'mini lalle alheri ne. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, ba wanda yake samu wannan dama sai mu'mini, shine duk yanayi alheri ne a gare shi. Yanayin farin ciki alheri ne ga mu'mini, yanayin bakin ciki alheri ne ga mu'mini, amma ba wanda yake samu wannan matsayi da wannan dama in ba mu'mini ba. In asabatu sarra ashakara fa kana khairan la, idan abu farin ciki ya same shi shi mu'mini, sai yayi wa Allah godiya, kuma wannan yanayi shine fa alkhairi a gare shi. Wa in asabatu dharra, idan bacin rai ko cutuwa ya sami shi mu'mini, shakara sabara, sai ya hakuri, ya hakuri, in bakin ciki ya same shi sai ya hakuri. Dama Allah ce wai tasbiru a wajen ayati al-Imran, kamar yanzu ina nuna miki ne ya ke yar uwa, lokacin da kika shiga bala'i, kika shiga jarrabawa, ko ta bangaren miji, ko ta bangaren kishiya abokiyar zama, ko ta bangaren uba, ko ta bangaren ainihin aboki ko abokiya, to sai ai hakuri. Sabara fa kana khairan lahu. Ali bin Abi Talib yana faɗa cewa duk wanda aka yalwata masa duniya ya sani to lalle fa akwai makirci yana tafe da shi. Idan ya ji cewa babu wani makaru da yake tattare da shi, to ya yaudari kansa. Ma'ana duniya, yalwata, samun duniya da morewa duniya baya nuna wata ranarka ba zai baci ba. Bayan nuna cewa ba za ki ji baƙin ciki ba, ba za ki shiga damuwa ba. Wannan wani abu ne wanda yake mai muhimmanci, kuma ya zama dole mu gane. Abu na biyu shi ne, iyaye na mata, menene wai ibtila'i, menene jarabawa? A larabci akan ce, kamar yadda yazo a cikin lisanul arab, balautur rajula balwan wa bala'an wabtalaituhu ay ikhtabartuhu, kamar yadda ake cewa balahu yabluhu balwan idha jarrabahu wa ikhtabarahu. Kalmar bala'i, kalmar ibtila'i ko bala ko balwa, ibtalaituhu wa balautuhu yabluhu balwan, duka abin da yake nufi jarrabawa kenan, fadawa cikin bacin rai, fadawa cikin bakin ciki, fadawa cikin tashin hankali, fadawa cikin damuwa, jarrabawa ne Allah yake yi wa bawa, a gwada mutum a ga yaya zai iya fada cikin wannan damuwa. Shin mutum zai rike Allah in ya fada cikin damuwa, ko kuma zai rike wannan Allah? Da yawa daga cikin ku iyaye na mata, akwai wanda in suka gigita sai su saki Allah, sai su je su kama wannan Allah, wanda wannan kuskure ne. Bai kamata yanayi na canjin rayuwa ba yasa ki bar Allah ki kama wannan Allah kuma daga baya ki zo kina yin wato ainihin wato da na sani kina idan kuna tare da ni abinda ake nufi da al-ibtila'u shine al-ikhtibaru al-ikhtibaru wal-imtihanu ibtalaytuhu ikhtabartuhu wamtahantuhu jarrabawa ba yanda zamu yi sai Allah ya jarrabe mu a rayuwa ba yanda za yi wai ba hushi cewa yake ai ba kullun ake kwana a gado ba kullun mutun ya kwanta a gado ya mun shari ya ta juyi wata ran wallahi a kasa zai kwana in ma bai kwana a kasa ba anan in ya mutu ai ya kwana a kasa a jefa shi a cikin kabari wali yazu billah Allah ya kiyaye abu na uku menene hikima da ta sa Allah yake jarraban bayinsa ba wai mata kadai ba menene hikima me yasa Allah yake jarrabtan bayi me yasa na farko Allah yakan jarrabi bawansa don ya bambance tsakanin mumini da kafiri ko mai imani da mara imani ko mai bin Allah da fasiki ta dalilin jarrabawar da Ubangiji zai yi maka ko ya miki Allah zai iya wato fitar da sha'anin rayuwarka ka fito a layin mumini ko fasiki ko kafiri ashe jarrabawar rayuwa takan iya sa mutum ya canja addini in bai da gaske ba wallahi wani tsabar jarrabawa ta talauci sai ime da shi kafiri kadal faqru an yakuna kufran ko an yaquda ila al-kufr talauci da rashi saura kirs ya ja mutum ya kai shi ga kafirci rashi da bukata an nema an rasa tana ganin kawarta tana da kaza ta auri miji mai kaza ta auri miji mai abun duniya ita kuma Allah ya jarrabe ta da miji talaka lamba daya ji za ta yi kaman Allah ya cuce ta subhanallah watakila ta fi ta kyau amma kuma Allah ya bata mijin da ya fi nata watakila ta fi ta ilimi amma kuma Allah ya bata mijin da yake ya fi nata zai iya ya kifita ilimi kifita kyau kifita matsayi kifita girman iyaye kifita tarihi kifita dangantaka kifita kaza Allah kuma ya zo ya baki mijin da bai kai nata ba gashi duk an tara miki komai na duniya amma Allah ya jarrabe ki da rayuwa ta kunci rayuwa ta matsi rayuwa ta rashi rayuwa ta bukata wato kuma zaki ganta kamar zunubi saboda muni ga ta nan ba subhanallah ba halin kirki ba addinin ba tsoron Allah ba kamewa amma kuma Allah ya hada ta da miji mai maiko wannan ibtila wannan jarrabawa ne Allah ya mana afuwa kenan Allah yakan jarrabe mu ne dan ya bambance tsakanin fasiki da fajiri da mai imani abu na biyu duk lokacin da Allah ya jarrabe mumini to yuridu bil khair to yana nufin salahiri wannan sananna abu ne in dai Allah ya jarrabe mai imani to ko lalle Allah yana nufin mai imanin nan da alheri ne kenan ki sani cewa in kin fada cikin jarrabawa to yuridu Allah tabaaraka wa ta'ala an yu'li darajataki Allah yana so ya daukaka darajarki ne idan ka fada jarrabawa ka sani Allah yana so ya daga matsayinka ya baka daukaka ya fifita ka kenan jarrabawa ba ta zuwa a banza ga mai imani kuma abu na biyu jarrabawa takan zo Allah yakan yi ta ne dan ya kankare zunubin mai mai zunubi, takfiru sayyi'at, ila'u daraja na daya takfiru sayyi'at yafi zunubi, na biyu abu na uku ziyadatul imani. Allah yake jarrabe ki ko ya jarrabe ka dan ya kara maka imani. Abu na hudu itmamul yaqin, a cika maka yaqinin ka, a ga kana da yaqini akan Allah ko baka da shi. Akwai wadanda fa ba su da yaqini akan Allah ne, la ilaha illallah. Ko jiya ina jin wasu yara ƴan mata an sa su suna wani waƙe akan wani abu da ya faru, suna amfani da lafazi mara kyau. Allah in kana nan, in akwai ka, muga tasirin ka, ko baka nan ne, la ilaha illallah. Mutum ya bude baki musulmi ya ce wai Allah in kana nan, kenan baka yadda ma Allah yana nan ba, wai in kana nan to mu gani mana. A wai an roke shi ne, ana neman ya amsa a gani, in dai yana nan to lalle sai ya amsa an gani, kenan idan bai amsa ba kenan baya nan. Hada yunfil yaqin, wannan yana kore samuwar yaqini gabawa cewa ba a yadda ma Allah yana nan ba, wal iyadu billah. So daga cikin manufofi wato na yin jarrabawa, in dai mutum yana da imani to Allah zai dauka darajarsa. Allah ya jarrabe ki da kishiya tana miki azaba, Allah ya jarrabe ki da uwar miji tana miki azaba, to Allah yana so ya daga darajarki, Allah yana so ya kankare zunubinki, Allah yana so ya kara miki imani, Allah yana so ya dada inganta yaqininki. Qur'ani yace qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dole idan jarrabawa ta same ki kin ka fadin wannan, hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Idan jarrabawa ta rayuwa ta same ka, hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu, wannan shine abinda Allah ya mana alƙawari cewa shi ya jarrabe mu, kuma Allah da manzon Allah sun yi gaskiya. Wannan jarrabawa ta karaya, jarrabawa ta faduwa a yaki, jarrabawa ta fadawa hannun mugu, jarrabawa ta shiga wani hali na rayuwa da canjin rayuwa, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu, abinda Allah ya alƙawari sai ya same mu, kuma Allah ya yi gaskiya, wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Amma mai imani ba abin da yake kara masa sai ni ga wuya da sallama akan al'amari. Abu na uku na nabiyan karshe, Allah tabaraka wa ta'ala yakan jarrabi bawa ne dan ya bashi kwanciyar hankali, ala wuqu'i dhalika litatawattana nafsuhu ala wuqu'i dhalika, dan ransa ya samu nutsuwa, ya samu gindin zama cewa fa abinda Allah ya alƙawari ne sai ya faru, kuma dan a gwada haƙurinka, was-sabru alayhi idha waqa'a, haƙuri idan masifar ta same ka. Daman duk abin da ka shirya cewa zai same ka, to idan yazo ya same ka ba zai canja maka yanayi ba. Daman kin sani cewa Allah zai iya canja miki wani yanayi na jin dadi, ya maida ke wani yanayi na rashin jin dadi, to sai abin ya same ki. Kuma daman kin san zai same ki tunda kin karanta Qur'ani, kin karanta hadisi, Allah ya jarrabe ki da mutuwar uba, daman kin san babanki dole ya mutu, Allah ya jarrabe ki da mutuwar mahaifiyarki, daman kin san za ta mutu, Allah ya jarrabe ki da mutuwar miji, jarrabawa ne wannan, daman kin san zai same ki, sai ki ga abin ya zo miki cikin sauki. Amma in abu bai, mutum bai shiryawa abu ba ya zo masa, to ya fi masa duka dukan da sai ya ligita shi, ya ligita shi. Mai kuɗi da yake da tarin arziki da kuɗi ya sani cewa rayuwa tana iya canjawa kamar yadda ta canjawa wasu. Mai mulki
ya sani wata rana zai sauka daga kuderan mulkin nan. Mawadaci ya sani zai wayi gari wata rana ba shi da wannan wadata ya koma talaka, to sai abin ya sami sai zo mai cikin sauki. Amma duk wanda ya rike kuderan mulki yana jin cewa ba zai sauka ba, shi yana ganin wannan jin dadi da jiniya da rakiya da ake masa da soji da dan sanda da wane ne wannan tabbata zai ranar da aka cire shi daga kuderan mulkin nan, to sai ya samu paralyzing ba za a kai ba. Haka ke ma kina zaune da mijinki, sakin aure jarrabawa ne, ana cikin soyayya, ana cikin kauna da miji, ana cikin farin ciki, an tara yaya an yi kaza, wani juyi ya zo aka miki juyin waina, aka gullar da ke, aka fitar da ke daga gidan nan, to sai ki tuna Allah. Daman jarrabawa ce, in ma miji bai sake ki ba zai iya mutuwa ya tafi ya bar ki. To idan kin sani cewa zai iya yiwa wannan gida da aka gina miki, wannan jin daɗi da kike yi, wannan kauna da kuke da mijinki, kin san wata rana za a fidda ke daga gidan nan, to sai ki ga jarrabawa ta zo miki cikin sauki, kuma sai ki tuna Allah. Amma yayin da mutum yake jin wata dama da ya samu dawwama za ta yi, to kuma sai zai samu akasin haka, to wallahi tallahi zai samu matsala akan imaninsa in ba an yi da gaske ba. Kuma ku sani babu wani abu da yake tabbata, ba wani abu da yake tabbata a rayuwa, komai sai ya canja. La ilaha illallah. Ki tuna baiwa Allah da yarinya ke matashiya budurwa, ana ji da ke a gari ana fadar ki, kin kai matsayi kaza, samari sai zurutu da zurga zurga suke akan ki. Na'am, Allah ya ba wani ya aure ki, a zo a neme ki bayan shekara 5-7 a ga kece, wallahi shi kin canja. Wannan ƴaƴa da kuke haifa su suke canja ku. Wata tsohuwa aka ganta ta tsofe ta yi tukum, ta fita daga hayyacinta ta mummutse, duk abin da ke jikin mace na sha'awa babu ya kare, ya tafi komi da ke gadara shi wallahi zai tafi. Aka zo a ganta ana mata dariya, ta ce da kun ganni lokacin ina budurwa da din na fi ku wallahi. Me ya canja ta duniya, me ya canja ta yau da gobe? Wannan ƴaƴan da kike haifa su suke canja ki, ashe ba abin da yake dawama komai yana iya canjawa? Shi yasa abin ta su sausai yarinya budurwa da take dagawa, yarinya budurwa take nuna isa, ko macen da take ganin ta kai saboda ko kyanta, ko saboda matsayinta, ko saboda halitta da Allah ya mata, ko saboda ko saboda ko saboda, wallahi babu abin da yake dawama komai, ina ga muku a rayuwa wallahi sai ya canja. Wata rana wallahi tallahi za a zo a nemi a ganki ma baraki gani ba, kin fita daga fasali ki. Wata rana annabi yana da wannan alfadarinsa ko dokinsa da ake tsere, ana tserawa ana ce insha Allah ba manje ba raqumi kai afwan tsere ake yi, sai a zo a gwada nasu yake tserewa kullun, an zo an yi tsere din nan, an yi musabaka na annabi ne yake wucewa gaba. Wata rana da yanayi ya kai, lokaci ya kai, aka zo aka tsera, sai aka tsere na annabi, mutane duk sai suka ji damuwa, sai aka zo aka ce ya rasulullahi gashi fa an tsere abu nan, yace ai babu wani abu da yake dawama a yanayi, wata rana dole abu sai ya canja, shi ma lokacinsa ne ya kare, to ke ma lokacin ki zai kare. To me na tada hankali, me na fada, me na gaba, me na kiyayya? Ku zo kuna faɗa da ƙiyayya tsakanin ku mijin ku ɗaya, da ke da ita mijin ku ɗaya amma ba ku magana, mijin ku ɗaya amma kuna gaba, kowa tana nufin sharri wa ƴar uwarta, babu abin da yake wahal da mata irin bala'in kishi da masifa. Kishi ga ki da niqabi, ga ki da hijabi, ga ki da tsoron Allah, ga karatun Qur'ani, amma in an je gidanki ba ki taɓuwa saboda mummunan kishi da ke da shi. Zaki iya yakar kowa, zaki iya fada da kowa saboda zazzafin kishi. Amma kuma abokiyar zaman nan take musulma ce, tana sallah, tana azumi, tana kaza, tana dukkan sha'irul Islam, amma kin dauki gaba, kina gaba da ita sama da yadda kike gaba da kamura. Yau da yawa daga cikin ku mata, inda za a ce kishiyarta ta mutu a kai ta kabari, abin ne ta wallahi murna za ta. Me yake damu? Malakum la tarjuna lillahi wa qara,
wa qad khalaqakum atwara. Me yasa mata ba sa jin wa'azi a wannan janibi? Me yasa mata ba su yadda da ibtila'i, jarrabawa na ƙarin aure ba? Kina zaune da mijinki, kuna zaman lafiya, hankali a kwance, daidai gwargwado, mijinki ya dan samu yar wadata da dan rufin asiri, ya dan karo miki abokiyar zama. Shikenan shekarun da kuka yi na soyayya da jin daɗi kin manta, yanzu zaki dauki makami, zaki yake shi, zaki fada da shi. Haba Hajiya, haba Binta, haba Dudu, haba Fatima, haba Kande, haba Yalwa, haba Aisha, haba Maryam, haba Zainab, haba Hawwa'u, haba maman Momi, haba maman Hindu, haba maman kaza. Me ya faru? Wannan mijin da kika yi soyayya da shi, wannan mijin da kika bashi rayuwarki, wannan mijin da ya taimaka miki, wannan mijin da ya agaza miki, wannan mijin da ya miki ya miki ya miki, kawai ya ga wata yake bukata a dan ƙara haka, a dan samu canji yanayin rayuwa ko yaya, shikenan kin mai da shi abokin gaba. Kuma yanzu dan Allah, ku yi wa kanku adalci, ya ku iyaye na mata, ko riga ne mutum ɗaya, mutum ya samu riga guda duk ƙarfinta, duk kyanta, ya saka ta, ya saka ta, kullum ya saka ya cire, ya saka ya cire, ya saka ya cire. Yanzu akwai laifi dan ya je ya yanko wani sabon yadi, ya ƙara wata riga, ku ba ni ansa, akwai laifi? Ku faɗa mana, ba laifi ko? To shi wancan ya aka yi laifi? Allah ƙara muku daraja da matsayi, kun fi ƙarfin riga. Wata cewa ce, hey, ai ni ɗaya ce mai tamkar dubu, ƙarya kike wallahi. Har da wani, hey, ni ɗaya ce mai tamkar dubu, ke kin isa kike kin kai mace dubu? Kin rike shi kina ta'azabtar da shi. Babu tsaftar kirki, babu kulawa da jiki, babu kulawa da gida, babu kulawa da tarbiyyar yara, babu. Kin rike masa wuta, kin hana shi ya ƙara aure, kuma ya ƙara, kin zo baki yadda da jarrabawar Allah ba. Kuma sai ku yi haƙuri, haka Allah ya riga ya rubuta, mace ba za ta zauna ita kaɗai a gidan miji ba, ba zai yi ba. Yanda kika ga kowane mutum yana da yatsu hudu biyar, to haka shi ma namiji ake so su zama su biyar. Kin ga hannu din nan? To kyakkyawan misali ne na ɗa namiji da matansa, wannan hannu da na ɗaga, ai kun ga biyar ne ai. Yanzu ya kamata wannan hannun ya faɗa da wannan ya ce ka cuce ni? Ya kamata? Akwai hankali a ciki? Yo, ina ruwan wannan da wannan? Wannan amarya ce, kun ganta ya ƙarama. Wannan kuma me turaki ce ta tsakiya kenan. Wannan mabiyar uwar gida ne, wannan kuma uwar gida ce, wannan kuma mai gida ne, shi kuma ga asalin mai gida nan. Yaya za a yi waɗannan yatsun su yi ta faɗa da juna? Ai za su gaji. Yanzu wanda ya ce zai raba waɗannan yatsun bai zo da matsala ba? Yanzu wanda aka gan shi da hannu wannan a guntule, kamar namiji ne fa mai mata uku, yanzu wannan hannun a cike yake, sai a ce ai wane yatsunsa, ai wane yatsunsa hudu ayi kenan, yana da tawaya. Haka ke ma mai gidanki idan an gan shi ya ce kaf, Allah ya sauwaƙe matarsa uku, bai cika namiji sosai ba. Ku yi haƙuri da wannan karatun, na san ba son sa kuke yi ba, kuma ba za ku ji daɗinsa ba. Amma wani abu ne abin da Bature yake cewa reality, abin da yake yaƙini ne, abin da yake tabbas ne, haka yake. Kun ga dai wannan hannun ba yadda zan yi, duk inda na zo ba na son wannan yatsa, dole in bata. Haka Allah ya kawo ta, ke ma duk yadda kika yi dole ki bar kishi ya tashi gidan miji. Ku yi haƙuri da jarrabawa. Idan kika ɗauki ƙarin aure da mai gidanki zai yi, wannan jarrabawa ne, to za ki zauna lafiya. Bari in baku tarihin wata mata, ta burge ta ce wa mijinta, ha, ba kishiya ba, duk abin da za ka yi ka yi. Ai mace ita take fitar da kanta. Ta ce wallahi kar ka ganni na yi shekaru ina matsayin uwar gida, zan buga da kowace yarinya, ko ya shekara 17 ne, ta zo mu buga, in dai bin miji ne da hidimar miji. Ƙaryarta wallahi, bata isa ta fi ni wanka ba, bata isa ta fi ni kwalliya ba, kuma zan tsaya zan gyara jikina sama da yadda yarinya za ta gyara jikinta, kuma zan tsaya zan maka biyayya sama da yadda ƙaramar yarinya za ta yi maka biyayya, kuma zan bi ka. nayi alƙawari zan bi ka dan samu matsayi a wajen Allah kuma in samu matsayi a wajen ka bismillah akawo kishiyar haka akai ta buga kuma sai ta tsaye da talama ta fi amaryar matsayi saboda wallahi kariyar miji yazo ya samu kazanta a dakin ta dama abin da yake cutar da ku bala'in kazanta da yawa mata kazamai ne in za a je gidan yi ne kaga an yi kwalliya an goga nan an makala nan an makala wancan an tara wannan an yi amma in ka je dakin ta wallahi ba zai shigo ba saboda bala'in kazanta da datti in ka je kitchen din ta ba zai gano ba in ka je toilet din ta subhanallah in ka je kaza din ta ba abinda wallahi wasu mazajen ba karamin hakuri suke yi da matan su ba saboda muguwar kazanta kin ji daya ga mugun hali wata tana iya bude hakorinta ta yi dariya ta yi shewa da kawai amma mijinta wallahi bai sai samu wannan ba ba kwayo mazajen ku dariya sai in wata ya kai karshe za a biya albashi nan ne za a yaye baki ana dariya saboda a lokacin an zo karba albashi ba kwa sake wa mazajen ku ku yi musu walwala ku nuna musu kauna da soyayya sai in an ga watakila ya dan samu wani abin alheri wani yace daman ni ina so in samu hidima ina so amini a gida ina so in dan samu walwala a gida to sai nayi walfaya walfaya ka dan dauki abuwa ka dan babbayar haka in ya zaro ya bari ya bari yace sai tai kwana nawa tana mai gaisuwa ina kwana yace haba mun gaisa dai an masa gaisuwar fa da safi amma sai an dada kara masa saboda bai ya bayar ko ana tunanin zai bayar amma in abun ya kare wallahi za ku kwana ku tashi wallahi ba ta kula ka ba halin ku ne ku yawanci kuna yi wa miji biyayya da da'a saboda abun duniya kamar yadda mace take rikicewa tayi kamar za ta mutu saboda ta ga mai kudi zai aure ta ga talaka mai tsoron Allah ga ibada ga azumin litinin da alhamis ga qiyamul layl ga mutunci ga ilimi ga komai wancan kuma fasiki ne fajiri ne dan luwadi ne mai bin maza ne mai bin mata ne amma yana da abun duniya in an zo magana tana can bangaren shi take so so ya ku iyaye na mata ku kai zuciyar ku nesa ku yi hakuri da jarrabawa abu na hudu karshe daga cikin hikimomin jarrabawa da Allah yake yi wa ya mace shine samun lada duk wacce Allah ya jarrabe ta ina mata albishirin dai tana da imani akwai lada amma fa sai in tayi hakuri wa in tasbiru wa tattaqu shi yasa na bude muku da wannan aya fa inna zalika min azmil umur sai kun yi hakuri rayuwar ku a cike take da hakuri iyaye na mata dole ne sai an yi hakuri barin ba ku wata kissa Nana Aisha matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Bukhari hadisin Abdullah ibn Amr a duk duniya wa ka fi so yace Aisha kamar yadda ke ne Allah ya ce muke ki a tambaye mai gidanki a ce wa ka fi so yace dudu ya jefa bakin ciki wa sauran matan duk da mu bai kamata mu yi haka ba wa ka fi so yace Aisha aka ce a cikin mazafa yace babanta yanzu akwai wata mace da take da gadarar miji ta samu miji ta mallaki miji irin na Aisha akwai babu ko to wallahi duk da haka sai da aka samu sabani wata ran ga misalai kamar haka wani lokacin akan haura dabi'a ce ta dan adam Aisha mace ce ba annabi ya bace tana iya daidai tana iya kuskure sahabiya ce wata ran manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wa sallam ai ina ganewa yayin da muke zaman lafiya da walwala da jin dadi da ke saboda tsabar sona da kaunana idan kin zo rantsuwa da sunana kike rantsewa da ubangiji sai ki ce wa rabbi muhammad a gaban sa in za ka rantsa sai annabi ya ji dadi wa rabbi muhammad na rantsa da ubangiji muhammad amma kin san idan gida ya juya al'amura suka juya aka je aka dawo nana Aisha din nan da kanta in ta zo rantsuwa ba za ta kira ma sunan annabi sai ta ce wa rabbil ka'aba ka ji mata wallahi
jiya ba ita take cewa wa rabbi muhammad amma yau saboda tana cikin fushi tana cikin bacin rai tana cikin damuwa sai ta ce wa rabbil kaaba na so iyaye na maza ƴan uwa na maza su fahimci wannan hadisi su gane shi da mutun ya gane mace to da zai hakuri da rayuwa da ita ita mace fa yanzu yanzu ne idan ka bata mata rai zaka ga canji a fuskar ta da yawa daga cikin su to idan ka karanta mutun ka fahimce shi sai ka ji dadin zama da shi amma duk mijin da yake mai zazzafan ra'ayi mai fada mafadaci mai zagi mai antara mai cin mutunci to wallahi sai ya aure mata sama da 100 ma dan ko manzon Allah ya faɗi halin mata yace ausu bin nisa'i khaira ku yi wasiya wa mata da alkhairi fa innahunna khuliqna min dhila an halicci mace ne daga karkataccen kashi wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu karkataccen kashi na awazu kashin awaza kashin kafada kashin wannan haka rikari yace kashin da yafi kowanne karkata a cikin kashi na hagarkarin mutum shine na sama to da irin wannan kashin aka halicci mace kin taba yanka dabba kika ga kashin hagarkarin ta a bige to ba yadda za a aikatar da mace a miƙe haka galiban ita mace a haka take tafiya a karkace me kwanta miƙe haka to sai dai kaganta a haka din haka mijin zai tabinta a karkace ya tabinta ta yi kwana fa amma dole bi ta a kwanance yace idan ka miƙar da kashin awaza fa idza zahabta tuqimuhu kasarta in kace sai ka miƙar da wannan kashin sai dai ka kariya shi yace ku yi wasiya wa mata da alheri in kace matar ka sai ta maka 100 to wa kasruha talaquha sai dai ka rabu da ita amma wannan hadisin ba dalili bane da yake nuna kitar shin kirki kuma dan wata mata an zo wa'azi wata rana tace ah alhamdulillah ai da ba an faɗa mu a karkace muke sai a hakuri da mu a haka a hajiya a ko mutum yana da kyau ba sai ƙara da kwalliya ba to namijin da ya fahimci mace to sai ya dade da yana zaune da mace ya koyi hakurin annabi manzo Allah bai damu ba idan ta ce wa rabbul ka'aba din shikenan sai murmushi ya dariya ya san cewa ta sha ya ce abu na biyu na'am to na'am
assalamu alaikum an ce mata masu yara suna ajiye su kuma wasu babu kushi nan kuma kusan masallaci ne haka wacce sun san ɗanta babu kushi to a sa mai kushi saboda kai yara su fitsari cikin masallaci ko ku ne ta fita waje
abu na biyu shine duk soyayyen nan ina buga miki misali ne saboda zai iya kin mallaki mijinki Allah ya sa ana zaman lafiya ko kuma ke da baki aure ba ki fahimci wannan karatun din zai miki amfani duk inda aka kai da zaman lafiya da soyayya da kauna da miji wallahi wata ran sai an saba a gidan manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallam sai da matarsa suka rabu kashi biyu ko kashi uku akwai bangaren yannan suna na Aisha akwai bangaren su Zainab bintu Jahsh kun ga dai ba mace ɗaya bane ba biyu ba uku ba hudu ba to sai da aka haɗu aka rabu waɗancan suna goyen bayan can waɗancan suna goyen amma ya gaji ya sani ya zai saboda ɗabi'a ne na mace wata rana suka ɓata masa ya ji ba daɗi ya ƙaurace musu gaba ɗaya sai da manzon Allah ya wata guda baya kwana a ɗakin ɗaya daga cikin matansa wata guda ya ƙaurace musu me ya faru laifi suka yi to idan har mata annabi za ta yi masa laifi ya yi haƙuri ya ladabtar da ita kai me yasa ba za ka yi haƙuri ba me yasa ba za ka yi haƙuri ba ya tafi wata guda ya zamansa yana ta ibadarsa sai da kwana 29 ta yi hikimza zai dawo matar da ya fara magana da ita cewa zai dawo ba a kwana fa ba rabon girki kowa tana ɗakinta sai da yazo zai dawo kwana 29 sai na Aisha ta ce masa yau ka ce wata fa guda za ka yi yau ba 29 ai sauran kwana ɗaya
la ilaha illallah. Sai annabi ya ce wa Aisha, yi an shi wata ayi wata da musulunci haka 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 yake, ma'ana goma guda biyu da kuma tara shine 29. Yanzu mai makon a ce an yi murna, ana masha Allah, ana celebrating, annabi zai dawo, ana jin dadi, ana kaza, amma saboda dabi'a irin ta mace cewa ake to yama cika kwana ɗayan sa mana. Wata mata ta faɗa a wannan zamani, take cewa tana gaya wa ƙawayenta, tana dukan kirji, tana cewa ni namiji waye ce zai kaurace to yaje ya kaurace mu karabu da shi. Me yasa ta faɗi wannan? Saboda ta san mazan wannan zamanin da yawa ba su fiye kaurace wa matan su dan ladabtar da su ba, amma mace da ta san meye zaman aure, meye rayuwar aure, in miji ya kaurace mata kwana ɗaya kwana biyu, ya kamata ta gigice, ya kamata ta shiga damuwa. Amma wannan cewa take meye to dan ya kaurace ya je ya gama kwanan sa, ai zai dawo ne. Wani ya dan gwada kauracewa yayi tafiyar sa, ya rabu da ita, baya cin abinci, baya kwanciya a ɗakin ta, baya kaza, da safe ma sai dai ba wa yara kudin cefane su je su kai mata. Akai ta bugawa matan nan mai taurin kai ce, ta ce zai dawo ne. A'a, wata rana al'amarin ya ishe shi, ya ga ya gaji da sayan abinci a waje. Wata ran ya dawo sai ce, ina abinci na? Ta ce, to yau kuma abincin ake nema ne? Kin ga wulakanci ya shiga. To ba za a kawo mu abincin ba ne? Ta ce, to ai mai gida ba ka ci. To a kawo, kin ga an sauka. A'a, yaya aka yi aka yi? Dare ya yi sai ya fara cewa, to ba za ki zo ba ne? A'a, to kai da ka ce ka yi hijira ka tafi. To sai mace ta samu ƙarfi a kanka. Daman ana yin hijirar a gujewa mace ne, in ta shiga damuwa ta zo ta yi tabinka, tana baka haƙuri, kamar yadda hadisi ya faɗa, tana baka haƙuri, tana lallaba ka, sai ka ce to shikenan ba damuwa, kar ki sake, sai ta dawo, kai ma fa a matsa kake dama. So kake ta dawo din. To amma matan wannan zamani suna da mugun taurin kan da ba lalle su dawo ba. Wata ta ce, in dai da ci da sha ba matsala, ai ta tafi a kawai. Ita damuwarta dama ta wayi gari ba abin da za a ci, amma tunda akwai ci akwai sha, to ba damuwa. Yan uwana mata, idan kun fahimci wannan, komai da kuka sani kamar yadda na gaya muku yana iya canjawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu dan sabani da matansa, amma ya gyara matsalar. Kullum akan gaya mana irin wannan ne a hadisai, dan mu san rayuwa, musamman maza. Dole ne duk yanda ka kai da mulki, da ka kai da sarauta, da ka kai da malanta, da ka kai da isa, dole sai an samu sabani da damuwa tsakaninka da iyalinka wata rana. Yanzu wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga ɗakin Nana Hafsa, ƴar gidan Sayyidina Umar, bata nan, yake banta da wasu daga cikin bayinsa ko wata daga cikin baiwarsa. Labari ya kai wa Nana Hafsa, ta gane. Ta zo ta sa shi a gaba, ta nuna damuwarta da ɓaci, ta ce, ya Rasulullah, a ɗaki na, a sadu da kishiyata a ɗaki na. Ta nuna ɓacin ranta, Annabi ya bata haƙuri wallahi, ya kwantar mata da hankali. Nana Aisha an samu damuwa. Wata rana na yana Zainab binti Jahsh ta kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam abinci, ta aiko yaro ya kawo, ko yar aike ta kawo, kuma alhali a lokacin yana girkin Nana Aisha. Nana Aisha tana cikin zaune da mijinta, suna labari, sai gashi yaro ya yi sallama, an kawo abinci. Ta ce, me ye wannan, daga ina? Ya ce, daga gidan Zainab. Menene? Ta duba ta ga abinci a cikin akwashi, sai ta sa hannunta haka ta baya, ta buge akwashin kishi, ta zubar da abincin, ta fasa kwana. Annabi kuma yana tare da ita, ba ita ba aka kawo abincin ba, Annabi aka kawo abincin kawai. Sai Annabi sai wata dabara, sai ya ce, ha gharat ummukum ummul mu'minin, ta yi kishi, kishi ya kama Aisha, kishi ya kama Aisha. Sai kuma ya hukunci, ya ce, qas'atun bi qas'atin wa saridin bi sarid, ya ce, kwanan nan da aka fasa sai an biya shi, kuma abincin nan fa sai an biya Aisha. Ki je ki nemo kwano, ki nemo abinci, dan ku ba kwanan ki bane, kuma ba abincin ki bane, kuma ni aka kawo, kuma sai da aka biya. Amma yanzu in mijinki ne, sai dai ki ji tafi, katsa kawo ya zubar da ke.
ni zaki zuba ruwa abinci an zo an kawo a shehir ka to da kore ki na sake ki
in miji wannan zamani ne haka zai amma ku duba siyasar sama irin ta annabi kar ku manta fa wannan matar fa annabi an tambaye shi ya ce ita yafi so amma ku duba kishi dama na Aisha tace tana da kishi tace duk matan sa ba wanda ya kai ni kishi tace ana mar'atul ghayur ni mace ne mai kishi amma kishin Aisha ba irin naki bane mai kashin yar kishiya ko dan kishiya mai sa wa dan kishiya shinkafar bera ba irin kishin ki bane ba mai daukan wuka ki kai ko mijin ki ba irin kishin ki bane wata wai mijin ta zai kara aure ta samu reza yana kwance da dadar wai taji ya kai kudin aure wallahi ta zai ta yanke masa gaba subhanallah ba irin kishin ki bane da zaki dauki wuta ki binka mijin ki akwai matar da ta ga mijin ta yana gyaran daki yaya akai ta samu labari yana neman aure kun san namijin yana neman aure za ku ga ya canja dama ya fara wani fushi-fushi da wani bata rai da wani gyare-gyaren gida da wani menene to zai miki wulakanci kenan baki shirya ba da ta ga haka wata rana yana kwance yana baccin rana sai ta debo fetur ta buga masa kawai fetur ba ta bi shi ta danna masa da me da ashana za ta afka shi za ta kone shi to ba irin wannan zazzafan kishi ba lalle iyaye na mata akwai bukata ku rinka zurfafa tunani ku zama wanto masu hakuri akwai abubuwan da mace ya kamata ta kula da shi kafin na zo abinda zan ambata na ainihin wato a muhadara din muqawimatul mar'a almuslima duk mace musulma da take so ta samu zaman lafiya a gidanta ta samu matsayi a wajen mijinta ta samu daraja da daukaka wajen Allah to dole ta zamanto tana da abubuwa kamar haka na farko husnul silati billah ya zama kina da kyakkyawar alaka da Allah duk wannan zance da bayanin nan da nake idan mace tana da kyakkyawan alaka da ubangiji tsakaninta da mahaliccinta to ta huta za ta samu saukin rayuwa wallahi shi yasa ku bi Allah ku huta idan kun bi Allah za ku samu rayuwa ingantacciya ya ku iyaye na mata dole ne ku zama masu kwadayin yin ibada ana samun husnul silati billah an tariqi alhirs ala kasratil ibada yawai tayin ibada mai yawan azumin nafila ce ke mai yawan karatun qur'ani ce ke mai yawan salatin annabi ne ce ke mai yawan sadaka ne kamar yadda aka sifanta mana matan annabi suna yawan sadaka nana Zainab bintu Jahsh mai sadaka ce duk matan annabi ba wanda ya kai ta sadaka wata rana suna zaune da matan annabi yace wacce za ta biyo ni bayan na mutu a cikin ku atwalu kunna yada wacce tafi ku dogon hannu sai mata annabi duk suka zauna ana ta miki hannu ana ta gwadawa a'a ba su gane karatun ba sai bayan annabi ya bar duniya da dan lokaci gajere sai ga Zainab ta rasu Zainab binti Jahsh a'a sai suka ce a ashe abinda ake nufi da tsawon hannun nan kyauta ita gaba ɗaya gidanta a cike yake da miskinai kullum an ce malam har aikin kuɗi take aikatau ku karanta a tarihin Zainab binti Jahsh aikatau tayi aiki na kuɗi a'a ashe matan annabi suna sana'a tayi aiki na kuɗi ta samu kuɗi ta tara dan tayi sadaka ke ku yanzu na cafa nan ma kike sacewa a baki kuɗin girki ki sace a baki kuɗin cafane ki sace a baki kuɗin hidimar yara ki sace ki je ki sayi data to matan annabi tarawa suke nana Aisha yazo a riwaya ita kuma asusu take asusu ta hada kuɗi sai ya taru sai ta tara musakai mabukata ta nemi sadaka dan Allah ke kina sadaka da ke nake kina yin sadaka ajiya kin manta da hadisin da manzo Allah yake cewa ya ma'sharan nisa ya ku taron mata ku yawaita yin sadaka ya ku iyaye mata ku da kuke gabana ina ga muku ku yawaita sadaka ana son mace ta yawaita sadaka manzo Allah yace Allah ya nuna mu wutar jahannama daga mafi yawa a cikin jahannama mata ne wannan sadakar ita ce za ta kubutar dake daga wuta amma yau mata sun zama marowata su kwashe nasu su kwashe namiji kuma mai gida ma in mai sadaka ne a hana shi yanzu mai gidanki in mai bayarwa ne yau kai alhaji kullun sai dai kai ta bayarwa za ta hana shi kenan da yawan ku akwai wanda suke hana mazan su taimako, da yawan ku akwai wanda wallahi mijinta in zai yi abin alheri wallahi bai zai gaya mata ba saboda tabbas sai ta hana shi. Rijiya ta bayar guga ta hana ku yawaita yin sadaka, to wannan yana kara muku husnul silati billahi tabaraka wataala. Abu na biyu al-ilm, dole ne mace ta zama mai ilimi. Idan kuna son zaman lafiya ku samu rayuwa ingantacciya to ku je makaranta ku yi karatu, ku san ulumuddin wa dunya, ku san ilimin addini, ku san ilimin duniya, ku karanta sunna ya ku iyaye na mata, ku zama ahlus sunna, ku zama masu bin hadisi, ku zama masu bin qur'ani, ku zama masu bin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku karanta tarihul islami qira'a jayyida, tarihin musulunci, sanin tarihin musulunci ga ƴa mace zai rage mata tension, zai rage mata bakin ciki da bacin rai da yawa. Sannan kuma ku zamanto kuna da kamewa, kuna da bibiya, kuna da tsare mutuncin kanku. Duk macen da ta wulakantar da kanta ta ba da mutuncin ta wa namiji da mamijinta na aure ba, ta yi asara. Duk wanda ta bar ƴaƴanta suke yawon banza, suke bin maza ko maza suke bin su, ba ta da bambanci da akuya da take yawo ta malu suna mata barbara. Wannan yana daga cikin bala'i, yana daga cikin musibar da take damu mu, shi yasa rayuwar ta kin dadi ba kamewa. Wasu zaka gansu kamar da addini, amma wallahi idan harkar maza ne aka zo wato ba mamaki sai yanda za ta yi. Yanzu fa an samu labari cewa mata ke rafin na maza, mata ke kai ta'addanci wa namiji, mace ta tsare namiji ta ce sai yayi lalata da ita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan al'amari yayi muni. Yanzu maza ke bin mata, mata ke bin maza, wallahi duk wani namiji zai gaya muku wallahi wayarsa a cike take da hotunan mata da wayoyin mata, hatta malaman addini ba a basu ba, malaman addini, saboda rashin hankali. Mace ta zo tana bin namiji tana tallata kanta, wata ta dauki hoton kanta ta fidda tsiraicinta ta tura wa namijin da bata taba haduwa da shi ba, saboda tana farautar sa. Idan mai raunin imani ne sai ya je ya bi ta ya halaka. Yanzu abin da ke faruwa kenan, musamman a cikin waɗannan abubuwan salula salula, kana so ko ba ka so. Kwanan nan wani mutum ya ki babban attajiri ne matashi, yace kai malam wai kun san bala'in da ke faruwa? Nace me yake faruwa? Yace wallahi malam na kasa gane ta ina mata suke samun lambar wayata, mata mata, wannan ta turo hotonta, wannan ta turo gashinta, wannan ta turo kazadinta, wannan ta turo fuskarta, wannan kullun aikin kenan da zawarawa da ƴan mata. Yace kuma ban san su ba. Nace wallahi fitina ne, ai ba kai dai ba, har malaman addini ma ba kyale su ba, ba kyale su ba saboda fitina. To ina gaya miki wannan magana, wataƙila ƴarki ce, wataƙila ƴarki tana da wannan dabi'ar. Shi yasa aka ce ku zama kuna da husnul silati billah, kyakkyawar alaka da Allah. Abu na biyu, ku zama kuna da ilimi. Duk matar da ta je makaranta, duk matar da ta je ta yi karatu, duk matar da ta san Allah, to ba za ta rinka bin maza tana wulakantar da kanta ba. Dan kai, akwai yaron da ya gaya min yana karatu a university, yana jami'a, yace wallahi malam yau Allah ya kawo lokacin da mace kuɗi za ta baka dan kai lalata da ita. Kuɗi, kin ga da fa namiji ne zai bi mace ya bata kuɗi, yanzu zamanin ya canja, biyan kuɗi suke yi dan ai barna da su, saboda bala'in saban Allah barnan ake so kawai, kuma ba dan komai ba, saboda tasirantuwa da waɗannan tashoshi na zamani da aka yi su da manufa na lalata tarbiyyar ƴaƴanmu. Tashoshin wasan kwaikwayo, tashoshin drama, tashoshi waɗanda suke kaɗe-kaɗe da wake-wake da raye-raye da bayyana tsiraicin mata da ainihin yin abubuwa waɗanda suke sun saba wa al'adunmu, sun saba wa ɗabi'unmu, kuma amma suna magana da yaranmu. Duk macen da ta rungumi kallon wannan kallace-kallace na waɗannan tashoshi na zamani, ta ƙi ta kallaci tashoshin addini musulunci, amma tana kallon tashoshi na ainihin wato kaɗe-kaɗe da wasanni, dole ku ga mutuncinta ya zuba. Abu na uku, dole ne mace ta zamanto mai ijabiya, mana kullun idan kina zaune da mijinki ya zama kina fadan alkhairi ba sharri ba kina ganin alheri da mutuncin da aka miki amma in kin zama kina da ido na kurulla neman laifi kike a gida kullun kai mijinki baki fadan alkhairi akan sa to babu ke babu jin dadin rayuwa da an yi abu kaza sai kin yi bala'i yanzu daga cikin ku akwai wanda komai aka mace sai ta kira uwarta ta gaya mata komai mai gidanta ya mata sai ta kira gidansu ta fada kuma ba za ta fada alheri ba yanzu wannan adalci ne iyaye na mata ku dinga zuwa kuna kai karan mazajen ku kuna sukan su kuna fadan sharri akan su kudin kitsanki kudin hijabinki kudin takalminki kudin rigarki kudin wandanki kudin kaza dinki kudin hayan gidanki kudin makarantar yayanki kudin kaza duk mai gidan nan shi yake biya amma baki iya fadan alheri akan sa kin sa babanki baya ganin mutuncin mijinki kin sa mahaifiyarki ba ta ganin mutuncin mijinki kin sa yayyenki da kannanki ba sa ganin mutuncin mijinki akwai fa matar da malam ta je ta zuga kannanta da yayyenta maza suka shiryo suka ce sai sun yi wa mijinta shegen duka suka taho suka ce wallahi sai sun bashi kashi me ya faru matar sa ta je ta zuga wannan wani irin rayuwa ne ya ku iyaye mata ga rashin rike sirri dole ku fada cikin jarrabawa duk mijin da ya kama matarsa ba ta rike masa sirri to za ta yi rayuwa cikin kunci wannan rayuwa cikin kunci din yana cikin me ibtilai sannan kuma yana da kyau abu na hudu shine mace an tatamatta bi husnil khuluq wat ta'a li zawjiha ki zama kina da kyakkyawan dabi'a ki zama kina da good relation human relation kyakkyawan alaka da mutane kina girmama uwar miji kina girmama uban miji kina girmama abokanan miji kina girmama kannan miji kina girmama yan uwan miji kina girmama ra'ayin mijinki kina mutunta abinda mijinki yake so kina kin abinda mijinki baya so kina mutunta ƴaƴan mijinki ƴaƴan kishiyarki da ta mutu ta bar miki ƴaƴa mai gidanki yace ki rike kina kulawa da su dole ki zama kina da husnul khuluq kuma ki zama kina da at-ta'a kina da arrifqa kina da tausasawa kina da al-lin shi ma duk tausasawa ki zama kina da tawadu irin wannan shine yake sa miji ya so matarsa abu na karshe saboda ana nuna mun lokaci yayi to yaya mace ya kamata ta kasance yayin da ta fada cikin jarabawar rayuwa na'am akan iya fada cikin jarabawar rayuwa zan lissafo mana jarabawar rayuwa a wajen ku a gurguje na farko dai kikan iya fada cikin ciwo ciwo yana iya kama ki yanzu mace takan iya fadawa cikin ciwon da miji bai zai iya alakar aure da ita ba cuta takan iya kama mace da sauran yarintarta amma wallahi ba ita ba ni miji na taba yin program a wani gidan radio a Najeriya wani mutum ya bugo waya yana cewa yau shekararsa 3-4 da matarsa baya iya alakar aure da ita me ya faru yace gaba dai ba iya saduwa da ita me ya faru wani kari ne ya fito mata a tsakiyar gabanta kari yayi abin ya gagara wannan matar haka take kwana tana kuka shi ma yana kwana yana kuka jarabawa ne me ya kamata sai ki tafi gidan boka sai ki tafi gidan matsafi a'a sai ki dogara ga Allah kuma ki nemi mafita wajen Allah tsufa yakan iya kama ki mai gidanki ya ga ya gaji da ke wannan ibtila'i ne watakila kun shekara 20 kun shekara 30 hajjiya sai ki hakuri ba lalle ki samu namiji yanda kike so ba gaskiya dokin da yake akan ki akan kina yarinta ba zai bi yanzu akan ki kuma ba mamaki Allah ya jarrabe ki bayan kin yi shekarun kuma yaje ya karo miki yara ƴan mata yana faruwa matar Alhaji uwa ce yaje ya auro miki sa'an ƴaƴansa baya faruwa yanzu abinda maza suke yi kenan bayan kun tara shekaru kun tara yara ƴan mata sun shiga jami'a sai yaje ya auro irin ƴarki ko wanda bata kai ƴarki ba kuma wai ita ce wai kishiyarki wai abokiyar zamanki tazo tana daga aure ya kawo ki ni ma aure ne ya kawo ni haka suke wallahi yaran nan ƴan mata ta gayawa kishiyarta da ta haife ta wallahi wannan jarrabawa ne dole sai kin yi hakuri hajiya in baki kai zuciya nesa ba sai ki buge ta
wata tace wa mijinta aikin banza aikin wofi yarinyar da na haife ta za a zo a kawo ta wai ita ce kishiyata to wallahi bazan yadda ba a hajiya ki hakuri in dai namijin wannan zamani ne wallahi zai iya auro miki jikarki ma ba abun da idan shi ba yana da kudi ba ba yana da gida ba ba yana da mulki ba ba yana da kaza ba wata ma da ya auro mata cewa ya hajiya sai ya yi hakuri al'amari na Allah ne lamari ya zama abin da ya zama sai dai hakuri shekarar su 50 suna aure yace ya sake ta tace wallahi ban saku ba wallahi ka tace tace wallahi ban saku ba yace hajiya na sake ki yace wallahi alhaji ban tace wallahi alhaji ban saku ba sai da aka tafi har wajen alkali aka zo aka kira alkali aka zo kotu ina matar da mijinta ya sake ta tace bata saku ba tace gani nan alkali gani nan yace mai hujjarki tace hujjoji kai
kuma daya ba
tace tunna yarinya budurwa ba da wayo ma ban kai aure ba ya auro ni muna da ƴaƴa masu shekara 35 kusan 40 ƴaƴan mu sun girma sun yi kaza ya fitar da ni daga hayyaci na na zama tsohuwa ya tsofar da ni duk shi ya karar da ni da ni din nan ka gane budurwa ce lafiyayya yanzu ga yanda na zama bayan ya gama cin moriyata ya gama amfani da ni ya karar da ni ya tara mun yaya uwata ta mutu ubana ya mutu bani da ƴan uwa bani da dangi bani da kowa sai ƴaƴan nan nawa sai zo yace ya saki ta ce wallahi ban saku ba alƙali yace hajiya kin saku miji yana iya sake matarsa tace to ni dai ban saku ba ina zani kin ga wannan jarabawa ce kuma yanzu yana daga cikin masifar da ke faruwa Allah ya jarabe ki miji ya tara miki ƴaƴa kin kai ƴaƴa 7 8 9 10 ana cikin kwatsam tsakiyar rayuwa kullum sai zo isallame ki watakila ubanki ya mutu watakila gidanku ma kike taimaka musu watakila watakila ba fa mutuwa yayi ba kawai sai ce ya suke ki ya je ya samu wata bazawara mai dan haske haske ya sallame ki wannan jarrabawa ce ibtila'i ne yaya zaki yarinya ce karama tana cikin budurcinta an yi aure ana cikin jin dadi ko tunanin karin aure ba ta yi kwatsam kawai sai ta ji mijinta ai har yayi nisa ma ya kai kudin aure za a kara mata kishiya jarabawa ce sai ki shirya ba fada zaki ba ba yaki zaki ba sai ki zauna ki ga to yanzu yaya zan zauna da kishiyar nan akwai matar da tace wa mijinta wata rana aka sha soyayya aka sha jin dadi ana hira tace yanzu ba ba wance fa wata rana aure zaka kara ku yace to al'amari ne na Allah ke san namiji haka yake zai yaudara kenan ya fa san zai kara ma sai ce lamarin Allah ne yauda ban komai ma lamarin Allah ne tace aku durin da kaman aure sai na mutu tace mutuwa mutuwa zaki tace wallahi ina jin ni jin amin kishiya zan mutu haka aka yi kuma wata rana ya je ya kara auren shekaru ya kara aure yana zuwa tana zaune a gindin kujera ta kawo masa abinci zai ci ya fara yi mata lissafi da dogon bayani al'amari ne na Allah komai na manin layuwa ana son a yi tawakkali ga Allah tace me yake faruwa mutuwa aka yi yana so shimfiɗa yake ya fadi zai yi aure din amma ya gagara har ya gama kewaye kewayen sa tace menene ga ya mun yace sai dai ki hakuri wallahi kin samu abokin zama tace kamar yayar aiki ka nemo mun a abokin zama kika samu yace aure nayi ko aure zan yi aure sai ta hadi zuciya sai ta fadi ta mutu haka wannan uwa yake ba mu labarin nan kaman almara nace ta mutu yace wallahi mutuwa ta yi malam to kin ga wannan ba ta dauki jarabawa ba to wannan abubuwan muke guje mu Allah zai iya jarraba ki da ƴaƴan miji an hada ki da wata mata ta mutu ta bar ƴaƴa ƴaƴan marasa kirki ne uban kuma yana son su ke kuma ga kinan ya zaki sai kin yi hakuri jarabawa Allah yana iya jaraban ku da makota aiki kuka zo na gwamnati an hada ku a gida da zama da makota marasa kirki marasa addini kullum tana ta fada da ke sai kin shirya kin shiga jarabawa Allah yakan iya jaraban ki da uwar miji mara kirki uwar mijinki ne amma tana kinki uwar mijinki ne ta mai da ke kishiyarta uwar miji in ba a ci sa'a ba akwai masu matsala yanzu akwai matar da Allah ya jarabe ta da uwar miji ta sa mijin nan a gaba ita abinda ta tsana ta ga mijin nan yana keɓanta da wannan matar kuma ya haɗa su gida guda shi yasa yana daga cikin kurakurai da wasu suke yi wani lokacin idan mutun ya san mahaifiyarsa tana da wata dabi'a ta daban to yayi kokari ya raba gidansa da matarsa dan zai hada su fada wata rana amma inda zaman lafiya a hada su tare a taimake shi yafi dare in yayi malam matan nan dare in yayi a kauye da suke dare idan yayi wallahi matan nan sai ta samu tocin ta mai batul uku mai haske sai ta zo dakin su sun rufe fa sai ta daga labule sai ta haska ta ce wani fito ka sayo min Coca-Cola yana tare da matarsa suna shimfida ne sai ta haska ta ce fito zan aike ka yace hajiya karfe 12 dare ina za a samu Coca-Cola fito ko an tsine maka albarka to tsire nake so zan ci karfe 2 karfe 12 ta ce wai tsire za ta ci shi ma wannan al'amari kamar almara wani in wata in idan uwar miji ta ga matar danta tana sa a tamfa mai tsada sai ta kira shi ta zage shi ashe banza ne kai ashe baka da kirki ka tare a gindinta ka sai mata kaza ka mata kaza ka mata kaza in Allah ya jarrabe ki da irin wannan uwar miji to sai kin yi hakuri Allah yakan hada ki da kishiya mafadaciya mai bin malamai mai bin bokaye kai kishiya mai bin bokaye ke kuma ahlus sunna cike baki yadda da gidan boka ba baki yadda da mu'amala da boka ba to yaya zaki ki shiga jaraba ke kuma sai ki kama tauhidi sai ki kama qur'ani sai ki kama qiyamul layli dan haka yan uwana mata abu na daya daga cikin abin da ya kamata ku yi idan kun fada cikin jarabawa ana son quwwatul azima wa adamul ya'si ki karfan niyya da kuma rashin dauki tsammani la tai asumir laillah kada ku dauki tsammani akan rahmar Allah in kin shiga bala'i ki tuna da Allah ki jaddada niyya ki ce ya Allah kai ka dora mun kuma ka fitar da ni ya Allah ka jarrabe ni kishiya fitinanniya ya Allah ka kubutar da ni ka raba ni da sharrinta ka raba ni da makircinta ya Allah kar ka sa ta kore ni a gidana dan da yawa akwai kishi wanda in sun zo sai sun kore ki kina ganin ta ya tsurut karama da ita wallahi makircinta sai ta fitar da ke daga gidan nan in ba ta fitar da ke da fitina ba ta fitar da ke da boko dewan su aka suke ba su da kirki mace ki zo ki tarar da yar uwarki ta shekara 7 8 9 da mai gidanta ke kuma yau yau kika zo wai har ana miki wasiya ana cewa to ki yi kokari fa ki mallake gidan sai ta yi kokari ta kore ki duk matar da ta zauna a gidanta bata shiryawa zaman aure bata shiryawa mijinta ba bata shiryawa ma kitchen kishiya ba zaki ga tsiya wallahi wata ran sai kin zama bazawara kina gasa masara a bakin titi saboda bala'in sharrin kishiya in ƴaƴanki 7 8 9 wallahi sai ta kore ki abu na biyu ku yi kokari ki kamar yadda wato Ummu Salama ta yi lokacin da mai gidanta ya mutu mutuwar miji jarabawa ne kina cikin jin dadin rayuwa da kwanciyar hankali miji ki zai iya faduwa ya mutu yaya kamata ki sai ki tashi kina ihu hankalin ki ya tashi sai ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhrij li khairan minha ya ubangiji ka bani lada akan masifa ta da ta same ni kuma ka maye min da abin da ya fi alkhairi wannan shine abin da ake so mace ta yi idan masifa ta same ta ta koma zuwa ga Allah yin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai yayi miki masifu masu tarin yawan gaske a Ummu Salama sai take cewa ni kam na rasa miji bazan kuma taba samun miji irin miji na Abu Salama ba ita ta dauki tsammani a duniya tunda mijinta ya mutu wannan bala'i da jarabawa ta daina samun miji irin Abu Salama babu shi a duniya wallahi tana cikin zaman ta bayan ta yi wannan addu'a kawai sai ga manzon Allah ya aika ya ce a ce yana son ta tace me annabi yana son ta amma bari ku ji halin mata sai tace aje a gaya masa ina da sharuda guda uku ki ji ba na farko ni mace ce mai zazzafan kishi kuma na san yana da mata kin ji daya na biyu tace inni imra'atun masbiyya ni mace ce mai tarin yara ina da yaya Abu Salama ya bar min yaya na uku tace inni imra'atun musinna ni mace ce mai shekaru ina da shekaru da yawa dan Ummu Salama tana daga cikin matan annabi mai tarin masu tarin shekaru tace aje a gaya mai ku duba fa annabi ne ya aiko yake neman ta amma ta tura sharuda annabi kenan Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam yayi ne da niyyar taimako wannan abun bai fusata shi ba wannan abun bai bata masa rai ba dan haka duk namijin da yake neman wata mace da sunan ya taimake ta ya tallafa mata ya agazawa rayuwarta in ta masa wani abu na rashin kirki yayi hakuri da ita
sai annabi ya ce aje a gaya mata ƴaƴanta za a dauki nauyin su ba shikenan ba abu na biyu shekarun da take da shi annabi ya ce a gaya mata shekarun ta bai damu annabi ba yana da sauda ma ai bintu zam'a al-amiriyya tsohuwar mace ba sha Allah magana kishi fa a ce ma ummu salama za a yi mata addu'a Allah ya yaye mata zafin kishi aka ji aka yi mata ce to ta amince sai aka daura aure ummu salama yanzu me tai addu'a tai tace Allah ya mayar mata da alkhairi dan kan Allah ya rabe ki da kishiya ki addu'a Allah ya canja miki da alkhairi in miji ya mutu ki addu'a Allah ya canja miki da alkhairi idan kika shiga cikin talauci ki addu'a Allah ya canja miki yanayin nan da alkhairi wannan yana daga cikin abin da ake so mace ta koma ba wai ta koma gidan boka ba boka boka yana ciniki a wajen ku iyaye na mata annabin rahama yana faɗa cewa duk wanda ya je gurin boka ya gaskata shi da abin da boka ya ga mai sallar su kwana 40 babu hadisin muslim a wata riwaya manzo Allah cewa duk wanda ya je gurin boka ya gaskata shi da abin da ya faɗa to ya kafirce abin da Allah ya jiro annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma yau kudin ku gaba ɗaya mata sun kare a hannun bokaye waye ce miki in kin shiga jarabawa ki dai kama boka me yasa in kin shiga damuwa sai kama boka me yasa idan yarki ba ta yi aure ba sai ki kama boka yarinya ki budurwa ta kai munzalin aure ba mijin aure sai a bi boka ai ta bawa boka kudi haba da Allah me yasa idan mijinki ya fara juya miki baya sai ki kama boka me yasa idan mijinki ya zama mai kudi sai ki kama boka wai dan ki mallake miji me yasa idan kaza idan kaza sai ku kama boka wai boka shine solution boka shine waraka ku ya ku iyaye na mata kun manta da Allah kun manta da aqida kun manta da musulunci kun manta da kaza kun manta da kaza inna lillahi wa inna ilaihi rajiun as-sabr abu da aka gaba shine in masifa ta samu mace ki zama mai hakuri Allah ya ce ku yi hakuri wasbiru inna allaha ma'as sabirin in dai kika yi hakuri Allah yana tare da ki ki koma zuwa ga Allah abu na biyar ki gyara haliki Allah yakan jarrabe ki saboda haliki bai da kyau sai ya jefa ki cikin wani hali marar dadi kina zaune da mijinki zaman lafiya yana mutunta ki yana mutunta iyayenki yana daukar nauyin rayuwarki yana kyautata wa ƴan uwanki yana miki kaza amma kina masa azaba shikenan sai Allah ya sa masa ra'ayi yace bari yaje ya aure wata ƴar zamani wacce tafi ki kyau wacce tafi ki ilimi wacce tafi ki iya kwarkwasa wacce tafi ki iya rike niki kina gani sai ki zama ƴar kallo wata mata take gayawa take fada an ta samu sabani da abokin zaman ta mijinta kenan ashe zuwa yaje aure wata yarinya ƴar duniya ta iya al'amura kun san yaran nan da kuke gani na zamani fa sun san abubuwa wallahi kin yi wasa ƴar karamar yarinya budurwa ɗaya shekara 17 18 sai ta kwace miki miji mallan yarinyar nan tuntunin za ta tashi da asuba ta yi wa miji abun karyawa ta kai masa ruwan wanka ta ajiye masa wurin shimfida idan zai tafi ta raka shi da dan turaranta a aljihu ta fesa masa in zai fita ta ce mai dariya ta ce bai sai shi ma ce bai maza suna son wannan idan zai dawo da gudu take ko a kitchen take sai ta gudu ita take zuwa ta karbo ita kuwar gidan tana nan a turkune ku yi ku gama lokaci ne za ku yi gama shirme kina hauka yarinya ta zo ta fi karfinki ai zagewa zaki ki dage ke ma ki zama yarinya ai shine wata uwar gida da mai gidan ya mata aure ya kara mace ce kai tace kai ƴaƴan zamanin nan fa ba mu yi da gaske ba za ta shaka hankalin ku ai sai ta mai da kanta budurwa ta nemo kudi ta gyara ɗakin ta mijin bai san inda ta samu kudi ba ta gyara ɗaki ta canja sutura ashe a koni yayin ta mai kudi ta je ta lallabe shi ya bata kudi ta gyara jiki ta sayo abubuwa na cin abinci na gyara jikin mace ta samu turarukanta mijin in zai tafi kullun sai ta raka shi ta rike hannunsa ta ce yanzu dan Allah tafiya za ka ci haji ya sake ni mana sai ta ce uwar gida ce fa wahala ta sha ta ji jiki ne yanzu ta mike yanzu dan Allah ta toyo shi za ka dawo in ya tafi waya ai in ya zo sai dai tare da ita kofar gida tana zaune tana jira yace mallan da kashe wallahi sai da na fahimci uwar gidan nan mata ko amaryar tawa ta rike masa wuta da gaske in yazo ɗakin sa sai ga kamar ba shi ba turaren wuta da wani kyalkyali wasu fulawa da aka sa masa ɗaki ce mama meme yanzu ke ce yake zama ka tace kwarai ruwa ai mace wuka ce wata ke watsa wuka wato wata ke watsa wata ya Allah ka ba mu ikon matan mu su gane
wata tawasa wata wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allah muku albarka allah ba mu dacewa bari mu dakata anan insha allah saboda gurewan lokaci sai kuma ga haduwa ta gaba insha allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum
assalam wa rahmatullahi ala allah sabaka kai to yana ma da kudin sarwa musamman